Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25, da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma a tasoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi ta kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da yau ranar Juma'a 20 ga watan Yulin shekarar 2018. Safinatu Sada Sodangi ce tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To, Safina, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ba za ta baiwa Rasha daman ta yi wa jami'anta tambayoyi ba. Shugaban demokaradiyyar jamhuriyar Congo Joseph Kabila ya tabbatar da ranar 23 ga watan Disamba ranar da kasar za ta yi zabe. Sannan ƴan adawar kasar Kamaru sun gaza gabatar da dan takara daya da zai fafata da shugaban kasar Paul Biya.
Kanin labarai kenan kuka ji. Cikin shirin za ku ji cewa an sake kai wani sabon hari da ya sanadiyar asarar rayuka da jikkata wasu da dama a wata kasuwa dake ƙauyen Karakai dake jihar Zamfara.
Yanzu maganan nan nake ba ga mutanen nan ana zuwa da su. Motar jami'an 'yan sanda ta ɗauko wajen mutum tara. Wannan mutum tara da harsashi ya ratsa a hannu.
Haka kuma za ku ji cewa kotun kolin Najeriya ta kori ƙarar nan da Abdullahi Tankwe ya shigar na cewa an yi maguɗi a zaben fidda ɗan takara na shekarar 2015.
Ningi ya tinkari kotu ne da cewa shi ya lashe zaben fidda gwanin APC a Bauchi, inda ya ce an ɗauke wuta da gangan yayin ƙidayar ƙuri'u. Da aka dawo da wuta kuma aka samu yawan ƙuri'un sun fi wakilan kaɗa ƙuri'a yawa.
Daga nan kuma za ku ji cewa babban bankin duniya zai kashe dala miliyan 75 domin farfado da arewa maso gabashin Najeriya. Sai kuma shirin duniyar Amurka da Muhammad zai gabatar mana. Daga baya kuma mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Amma sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karatu Baba Yakubu Makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ba za ta tura kowane ba Amurka zuwa kasar Rasha domin yin tambayoyi akan tuhumar hada-hadar fitar da kudade ta barauniyar hanya ba. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya buƙaci masu binciken Amurka su je birnin Moscow su yi wa jami'an birnin tambayoyi akan batun katsalandan zaben Amurka na shekarar 2016 da ake zargin Rasha da aikatawa, ciki har da tsohon jakadan Amurka a can Rasha ɗin. Kana ita kuma Rasha ta yi wa wasu jami'an Amurka tambayoyi. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira buƙatar Putin a wurin taron ƙolin Amurka da Rasha a Helsinki buƙata mai muhimmanci. Amma a hirar da wannan gidan rediyo ta muryar Amurka ta yi da Mike Pompeo a jiya Alhamis, ya yi fatali da wannan batu cewa Amurka ta ba da 'ya'yanta Rasha ta yi musu tambayoyi. Amurka ta tabbatar da laifi akan wasu jami'an Rasha su 12 na aikata kutse a kwamfutocin kwamitin yaƙin neman zaɓen jam'iyyar Democrat. Rasha ta buƙaci rukunin masu binciken Amurka su yi wa waɗannan jami'an tambayoyi. Kana daga bisani ita kuma Rasha ta yi wa jami'an Amurka 11 tambayoyi, ciki har da tsohon jakadan Amurka da ke can ƙasar Rasha Michael McFaul. Wannan batun baiwa gwamnatin wata ƙasa ta yi wa jami'an diplomasiyyar Amurka tambayoyi ba ma 'yan Democrat kaɗai ba, ya tsotsawa wasu 'yan Republican a majalisun ƙasar wato rai. Shugaban demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo Joseph Kabila ya ce za a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a ranar 23 ga watan Disamba, amma kuma bai wani ƙarin bayani game da shirinsa ga wannan zaɓen ba. Shugaba Kabila ya yi wannan jawabi ne ga al'umma ta talabijin ƙasa a jiya Alhamis, inda ya tabbatar da cikakken mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar. Sai dai 'yan adawa sun bayyana shakkunsu cewa zai iya neman ya ci gaba da tsirewa a bisa mulki. Patrick Muyai, ɗan majalisa ne na jam'iyyar adawa ta PALU, ya ce a fahimtarsa dokokin ƙasa sun baiwa shugaban ƙasa damar mulki na wa'adi sau biyu, a don haka yake ganin Kabila zai iya shiga wannan takarar. wa'adin mulkin kabila na biyu a matsayin sa na zababben shugaban kasa ya kare ne a shekarar 2016 amma kuma tashi-tashin hankula da ayyukan yan bindiga da matsalolin shirye zabe sun sa an dakatar da gudanar da zaben har sau biyu. Kabila ya jagoranci wato DR Congo kenan tun lokacin da aka kashe mahaifinsa Laurent Kabila a shekarar 2001. Yan adawan kasar Kamarun sun gaza tabbatar da dan takara ɗaya tilo da zai fafata da shugaban kasar Paul Biya wanda ya kwashi shekaru 36 yana mulkin kasar. Yan takara 28 ne za su fafata a zaben shugaban kasar na ranar 7 ga watan Oktoba wanda ake sa ran Paul Biya zai iya lashewa. Mai karancin shekaru a cikin yan takarar zaben ranar 7 ga watan Oktoba dan jarida ne kuma mai suna Cabral Libi. Kafin ya gabatar da sunansa a matsayin dan takara dan shekaru 38 ya ce da farko yana tambaba ko zai iya yin wannan takaran saboda ba shi ba zai iya samar da kudaden da hukumar zabe ta bukaci ko wani dan takara ya bayar ba wanda ya kai dala Amurka 60,000. Ya ce sai da ya nemi taimako daga magoya bayansa suka taimaka mai a wannan fannin.
En 3 jours nous avons pu lever plus de 20 millions de francs CFA. Donc je peux vous dire qu'au moment où nous déposons
les yace ya tabbatar da shine dan takara ɗaya tilo da yake da ƙarfin fafatawa da shugaban ƙasa mai ci Paul Biya saboda shine yake kokarin samun wannan kudade da suka kai dala 60,000 na Amurka a hannun magoya bayansa tsakanin kwanaki uku kuma ya biya hukumar zabe kamar yadda dokokin ƙasar suka buƙaci kowane dan takara ya yi. Kasar Kamaru ta dade tana fama da hare-haren mayakan Boko Haram da kungiyoyin yan awarin kasar na yankunan Ingilishi guda biyu da kuma rikicin jamhuriyar Afirka ta tsakiya da ke shigowa kasar. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun Koriya ta Kudu ta yi wa tsohuwar shugaban kasar da ake kira Park Geun-hye ƙarin shekaru 8 na zaman gidan yari a yau Juma'a a kan laifuka da aka ɗora mata masu alaƙa da zaɓen majalisar dokoki a shekarar 2016 a cewar kotun lardin tsakiyar Seoul. An ɗaure Park ne mai shekaru 66 shekaru 6 a gidan yari saboda karɓan samunta da wato karɓan kusan dalan Amurka biliyon 3 daga hukumar leƙen asirin ƙasar da kuma ɗaurin wasu shekaru 2 da aka bata sabili da samunta da yin katsalanda a zaɓen wakilan majalisar dokoki. Park da ta ƙi yarda da aikata laifi ba ta bayyana ba a gaban kotu a yau Juma'a. Park tana zaman kaso ne na shekaru 24 bayan wata karamin kotu ta same ta da laifin karɓan cin hanci da rashawa da yin amfani da ikon ta hanyar da bai dace ba da kuma aikata kisa a cikin watan Afrilu. An tsige Park ne daga ofishi a bara bisa zarginta da yin amfani da kuɗin harajin ƙasa domin gyara gidanta da bayan haka kuma ta taimakawa aminiyarta da kuɗi a shagunta na sayar da kayan sutura da ake kiranta Chunsun Seal wacce ita kuma take huskantar zargin aikata rashawa wanda take buga ko kuma take riguna da sunan Park da kuma wuri da ta shirya na yi wa mutane tausa.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A jiya Alhamis ne wasu 'yan bindiga suka kai hari cikin kasuwar ƙauyen Karakai da ke jihar Zamfara inda suka buɗe wuta kan mutanen da basu ji basu gani ba. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Murtala Faruk Sanyinna.
Lamarin ya auku ne da yammacin jiya Alhamis, sa'ad da wasu 'yan bindiga suka kai hari tare da harbin kan mai uwa da wabi a kasuwar garin Karakai da ke yankin karamar hukumar mulki ta Bungudu. Rundunar 'yan sandan jihar ta Zamfara dai ta ce harin ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu tare da jikkata wasu da dama, duk da yake wasu rahotanni sun ce adadin waɗanda suka rasa ran su ya zarta haka. SP Muhammad Shehu shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Zamfara.
Akwai ainihin harbe-harben da aka ji a cikin kasuwar. To ƴan sandanmu da suke ainihin wannan kasuwa din suna aikin ba da tsaro. To da suka ji wannan harbe-harben sai suka kokarin shiga kasuwar cikin da yake faruwa. Amma dai sun kasa yin alkawari da waɗannan masu halbe-halben saboda ka san jama'ar da suke a wannan wuri. To idan suka ce za su yi, su ma za su mai da halbe-halben, to kaga za a zo a yi asarar rayuka da dama na waɗanda ba su ji gaba su gani ba. To shi yasa ba su yi wannan harbi din ba. Nan ne aka samu mutum biyu suka rasa rayukansu.
To sai dai na zanta da wani darakta a ma'aikatar zakka da wakafi ta jihar Sokoto, Jabe Ibrahim, wanda ke a babbar asibitin kwararru ta Yariman Bakura da ke Gusau, a daidai lokacin da ake kai jama'ar da harin ya rutsa da su da daren jiya.
Yanzu maganan nan nake ba ga mutanen nan ana zuwa da su. Motar jami'an 'yan sanda ta ɗauko wajen mutum tara. Wannan mutum tara da wanda harsashi ya ratsa ma hannu, sai wanda harsashi ya ratsa ma cinya, ga sanan su ma da rayuwarsa ga Allah ba a san ko su rayu ba ko na ɗan zanta da wasu ko da suna cikin ruɗani suna faɗa cewa yanzu likitan ma ya ce asibitin ta cika, wasu suna kwance da ƙasa, wasu su ma yanzu haka ba su da kuɗin da suke sayan magani. Yanzu maganar nan da nake tare da kai babu wani jami'in gwamnati ko ɗan siyasa wanda ya zo domin ya tallafa wa waɗannan mutane. Sannan yanzu haka ana ganin ba a rasa gawawwaki a wannan ƙauyen. Sun ga yanzu waɗannan waɗanda ke da sauran rayuwa ne, 'yan sanda suka zo da wasu kuma waɗanda suka tsero da 'yan uwansu, wasu saurayi shaguna, wasu sun tsero, wasu ma suna nan tahe ba su iya isuwa nan babban birnin Gusau ba.
Ko a ranar Talatar da ta gabata ma wasu 'yan bindigar sun kai wasu hare-hare a ƙauyukan Farin Zare da Orawa da Sabon Gari, duka a gundumar Gidan Goga da ke yankin ƙaramar hukumar mulki ta Maradun a jihar ta Zamfara. Wannan harin a cewar jama'ar ƙauyukan ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 30, duk da yake rundunar 'yan sandan jihar ta ce mutane 3 ne suka rasa ransu. To sai dai rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta baza jami'anta domin farauto 'yan bindigar da suka kai hare-haren.
An yi haɗin gwiwa na jami'an 'yan sanda da sojoji a halin da ake yanzu ma suna kan aiki a wannan wuraren.
Jihar ta Zamfara dai yana fama da hare-hare a 'yan shekarun nan, tare da rasa ɗaruruwan rayuka ko baya ga satar shanu da yin garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa. Lamarin da kuma yake faɗaɗa ya zuwa wasu yankuna na jihar Sokoto da ke makwabtaka da jihar ta Zamfara. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida Murtala Faruk. Kotun Kolin Najeriya ta kori ƙarar nan da Abdullahi Tanko ya shigar na cewa an yi masa maguɗi a zaben fidda ɗan takara na shekarar 2015 a jihar Bauchi. Ga rahoton da Nasiru Adamu El-Hikaya ya haɗo mana.
Kotun Kolin Najeriya ta kori doguwar ƙarar nan ta fidda ɗan takarar APC a jihar Bauchi ga zaben 2015 da gwamna Muhammad Abdullahi Lashe. Ƙarar da Abdullahi Tanko Ninge shigar ta bi matakan kotuna kafin isa kotun kolin wacce ta kori ƙarar. Ninge ya tinkari kotu ne da cewa shi ya lashe zaben fidda gwanin APC a Bauchi, inda ya ce an ɗauke wuta da gangan yayin ƙidayar ƙuri'u. Da aka dawo da wuta kuma aka samu yawan ƙuri'un sun fi wakilin kaɗa ƙuri'a yawa. Kotu a baya ta taɓa korar ƙarar da hujjar ba a sauraron batun gabanin zaɓe bayan gudanar da zaɓe. Tun farko dai magoya bayan Abdullahi Tanko Ninge sun nuna ƙwarin gwiwar samun nasara. Ga abin da ɗan majalisar tarayya daga Bauchi Salisu Zakari Ninge ke cewa.
Mu mun sani da ikon Allah cewa in dai za a yi hukunci ne na adalci, kotu za ta ba wa Abdullahi Muhammad Tanko wannan kujera, domin ya shiga takara yana da loko hurumin shigar da ƙara inda abin ya shafe shi. To amma abin mamaki yau ɗin nan sai muka ji kotu ta kori ƙara. An jaddadawa Emir Bakar kenan ya ci gaba da mulkin jihar Bauchi. To abin nan ya zo mana cikin mamaki, ya zo mana cikin imuwa, amma mun bar wa Allah hukunci, mu bayinsa ne, a koyaushe zai iya ɗaukar ranmu, ma ba wani abin duniya da ake nema na wakiltar al'umma ba.
Za ku haɗa kai da shi gwamna kenan ku ci gaba da tafiyar siyasa?
A'a, haɗa kai da gwamna tsakani da Allah ba zai yiwu ba, saboda abin da al'ummar jihar Bauchi suke buƙata a wajen shugaba ba shi yake gudanarwa ba a shugabancinsa na gwamnan jihar Bauchi. Don haka sasantawa tsakani da Allah ba zai yiwu ba, sai har in dawo an ci gaba da yi wa mutane adalci, an ba su wakilci na gari a wannan ƙarƙashin kujerar.
An ga gwamna Muhammad Abdullahi Fadar shugaban Najeriya a jiya a taron kwamitin tattalin arziki yana magana kan ambaliyar ruwa da ta shafi jihar Bauchi, kuma 'yan jarida ba su kawo masa batun shari'ar ba don rashin sanin batun bayan fiye da shekaru 3 kan mulki.
Ya faru ne musamman a cikin garin Bauchi da kuma garin Azare wanda masifar wuta ta kona kasuwar garin. Taimako na farko shi ne ɗan adam in ya gamu da wannan irin ibtila'i. A nema masa matsuguni tukuna a nema masa hanyar da za a iya ci gaba da rayuwa, wato a sama masa kayan.
An taba samun yanke hukunci na zaben Fidda Gwani zamanin Umaru Yar'Adua lokacin babban alkali Alfa Belgore, inda kotun koli ta kwabe Celestine Omehia a matsayin gwamnan Rivers ta maye gurbinsa da Rotimi Amechi. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Talaka kabar kuka akure arka yancinka ka rike makamin ka ita za ta cece ka.
Talaka kabar kuka akure arka yancinka.
A gaida Nasir Adamu, babban bankin duniya zai kashe dala miliyan 75 domin taimakawa ƴan gudun hijira arewa maso gabashin Najeriya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Maina Kaina.
Bankin Duniya ya bullo da shirin tallafawa al'ummar Najeriya ne tare da haɗin gwiwar mahukuntan Najeriya. A wannan mako ne aka yi wani babban taro na masu ruwa da tsaki don bitar yadda shirin ke kankama. Abdul Karim Obaje shine jagoran shirin na Bankin Duniya.
A taimake talaka da suna a cikin al'ummarmu da ba su da ruwa, ba su da makarata, ba su da asibiti, su da kayansu su zabi abin da suna so gwamnati na federal the state itameke su desi so sine agency namu de suna cikin state suna basu kudi su yi wani aiki makin
duk da wannan tsari zai karade baki ɗayan Najeriya ne. Amma Abdul Karim Obaje ya ce duba da yadda tarzomar Boko Haram ta daidaita shiyar arewa maso gabashin Najeriya, a yanzu haka suna mai da hankali sosai ga wannan shiya inda suka ware zunzurutun kuɗi har dalar Amurka miliyan 75.
Well, muna aiki a state 30 yanzu nan a Najeriya, but particularly a northeast. Some of the masalan Boko Haram di na farmer di Shenzu project million 70 dibia na dollars atemeke mutane di sun beri gidansu yanzu na so su komawa a gina masu gidaje community housing a gina masu asibitoshi di makaranta duka abuwa di suna so a yi masu. Madumuna focus namu yanzu especially on the northeast.
Babban manajan shirin a jihar Borno, Alhaji Usman Chiroma, ya ce hakika suna amfana da wannan shiri.
Wannan program an yi ne musamman don talakoki, kuma ita Bankin Duniya ta kawo ta tsari shi talaka yana amfana abinda kudin da ita Bankin Duniya ta kawo tallafi zuwa Najeriya, especially a Borno inda mutane yanzu ne suke farfadowa insurgency. Ayyuka ne ta fannin asibiti, ta fannin ruwa, ta fannin makarantu, ta fannin hanya. Kamar yanzu a Borno da muka fara bamu jima ba, mun yi shekara daya, kuma ita banki ta bamu zuwa local government guda uku, Dikwa da Mobar da kuma Chibok. A wannan yankunan gaskiya talakoki sun samu amfana da wannan ayyukan da ake.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su.
To a gaida Hassan Maina Kaina. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:17 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Tun bayan da gwamnatin shugaba Trump ta ayyana ƙarin kudaden haraji na dala biliyan 200 kan kayayyakin da ake shigowa da su cikin Amurka daga China, manyan tashoshin jiragen ruwan dakon kaya da ke birnin Los Angeles da Long Beach a jihar California da suka fi kowace tasha shigar da kaya daga China na shirye-shiryen fuskantar sakamako ko kuma abin da zai biyo bayan wannan shirin ƙarin kudaden haraji akan kayayyakin China. Kuma kamar yadda masu ruwa da tsaki a wannan tashoshi suka faɗa, abin da ya shafe su zai iya shafar baki ɗayan tattalin arzikin Amurka. Yau kan tasirin wannan mataki da gwamnatin Amurka ke shirin ɗauka, za mu yi dubi a kai a shirin Duniyar Amurka. Sunana Mahmud Lalo. To amma kafin mu tsunduma cikin shirin, bayan rikita-rikita da ta biyo bayan ganawar shugaba Trump da shugaba Putin, ana kan tattaunawa tsakanin Amurka da Rasha dangane da wani taron koli na biyu da za a yi a tsakanin shugabannin biyu, a cewar sakataren yaɗa labarai ta fadar White House Sarah Huckabee Sanders. Sanders, wacce ta bayyana hakan a shafin sada zumunta a ranar Alhamis, ta ce shugaba Trump ya nemi mai bashi shawara kan harkar tsaro na ƙasa John Bolton da ya gayyaci Putin zuwa Washington nan da lokacin hunturu kuma tuni har tattaunawar ta yi nisa. Daraktan tattara bayanan sirri na Amurka Dan Coats ya ce za su yi dubi kan hadarin da za a iya fuskanta a fannin bayanan sirri, za kuma su sanar da shugaba Trump. Sanarwar yiwuwar sake haduwar shugabannin biyu na zuwa ne kwanaki uku bayan haduwar da suka yi a Helsinki, taron da ya haifar da suka daga manyan jam'iyyun Amurka biyu saboda Trump ya goyi bayan Putin kan matsayin da ya dauka cewa Russia ba ta yi katsalandin a zaben Amurka na 2016 ba domin talafawa Trump ya samu nasara. Yanzu kuma sai batun takaddamar karin kudaden haraji da tasirin da hakan zai iya yi idan har aka aiwatar da shi. Nan dai wani dan kasuwa ne da ake kira Liang Liang yake tura kayansa akan wani abin daukan kaya waɗanda aka shigo da su birnin Los Angeles daga China. A yan kwanakin nan Liang ya shiga cikin damuwa mutuka sakamakon takaddamar cinikayya da ta kaure tsakanin Amurka da China.
I've been watching the news every day. When will the tariffs?
Kullun sai na kalli labarai. Tunani na shine yaushe za a fara aiwatar da wannan sabon tsarin kudaden haraji. Nakan kuma damu akan yaushe kayayyaki na za su iso domin lokaci na kurewa. Kokari na shine na yi order dukkan kayayyaki na sauran watannin da suka rage a wannan shekara.
I'm trying to order all my products for the rest of the year.
Yawancin dai kayayyakin da Liang yake order daga China, wacce ita ce asalin ƙasarsa, kayan wasannin yara ne da riguna. Yana kuma fargaban za a iya samun ƙarin kudaden haraji kan kayayyakinsa da kashi 10 zuwa 20 cikin 100 kan kudaden da yake biya na shigo da kayayyakin. Yayin kuma da yake fargaban farashin kayayyakin zai iya tashin goren zabi, akwai yiwuwar manyan 'yan kasuwa da masu sarar kayayyaki su rage adadin kayayyakin da suke oda, lamarin da ka iya rage baki ɗayan adadin cinikayya da safarar kayayyaki ta tashar jiragen ruwa tsakanin ƙasashen biyu. Stephen Chuang jami'i ne a kungiyar cinikayya ta duniya a reshenta da ke birnin Los Angeles.
Once that happens, you're going to see an increase in the rates for shipping.
Idan har hakan ta faru, za a ga ƙarin farashin kudaden da ake biya wajen safarar kayayyaki. Domin idan adadin kayayyakin da ake bukata jirgi ya dauka bai kai ba wajen kai koman da yake yi, dole ne kamfanonin jiragen ruwan su kara kudin dakon kaya domin rufe
wannan.
Hakan kuma na nufin cinikayya tsakanin ƙasashen biyu za ta shafu ba wai kawai ta fuskar kayayyakin da za a cire wa haraji ba, har ta fuskar harhadar da ake yi a tashoshin jiragen ruwa kamar masu kai kayayyaki da motoci da ke dakon kaya zuwa manyan dakunan adana kayayyakin, waɗanda su waɗannan lamari zai fara shafa. A cewar Liang, hakan zai sa su tafka asara kuma ribar da suke samu za ta ragu matuƙa, amma dai ya ce suna da wani zaɓi.
If the tariffs increase by another 10%,
idan har aka ƙara kudaden haraji tsakanin kashi 10 zuwa 20, ya zama dole mu ma mu ƙara farashin kayayyakin mu.
Lamarin da Stephen ya ce,
so the consumers are going to feel it in their wallet.
Hakan zai shafi aljihun kwastomomi cikin ɗanƙanƙanin lokaci. Sai dai Duan Kennedy da ke babbar tashar jiragen ruwan Long Beach a jihar ta California ya ce,
sai dai mun tsaya mun ga yadda sauran 'yan kasuwa za su gyara hanyoyin sayo kayayyakinsu saboda wannan ƙarin haraji.
Duan ya kuma ƙara da cewa,
idan aka kwashe tsawon lokaci ana wannan takaddamar cinikayya, lallai tattalin arzikin ƙasashen biyu wato Amurka da China za su girgiza.
To amma Liang na da kyakkyawan zaton cewa za a sasanta wannan sa'isa domin a irin fahimtarsa akwai siyasa da ƙasashen biyu ke sakawa a lamarin.
China also has its position on trade.
China na da tata matsayar kan harkar cinikayya. Gwamnatin China na da alhakin mutane biliyan 1.4 a kanta. Saboda haka ina ganin dole ne Amurka da China su samu rashin jituwa akan harkar cinikayya idan ka kalli abin a zahiri. Shi kuwa Trump duk kokarin da yake shine ya haskaka taurarinsa gabanin zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba, saboda kada ya rasa abin da zai faɗa wa masu goyon bayansa game da alƙawuran da ya musu.
So I think China and the US will disagree over trade on the surface.
To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Suleiman Muni Barma da Ibrahim Kalmasi Garba da Elizabeth Lee sai kuma Julie Ladies Gresham da ta da shirin baki ɗansa. Ni Muhammad Lalo nake cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla a gaida Muhammad Lalo. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙon mu na farko a yau ya fito ne daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria, inda take cewa ina kira ga hukumomin bada agaji na gwamnatin tarayya da jihar Katsina da su hanzarta aikawa da kayan agaji zuwa ga jama'ar da suka rasa mahallinsu a garin Jibiya. Sai saƙon gaba inda ya fito daga Yahaya Danno Azare, inda yake cewa muna kira ga gwamnatocin jihohin ƙasar mu Najeriya da su gaggauta ɗaukar matakan yashe magudanar ruwa a wannan lokaci na damuna, ganin yadda wasu jihohin ke fuskantar ambaliyar ruwa. Sai saƙon gaba inda cewa yayi haƙiƙa rashin jituwa da hukumar Coastal ta yi da ƙungiyoyin 'yan kasuwan jihar Tawa a jamhuriyar Niger abin damuwa ne, bisa hakan yasa aka rufe kasuwar jihar da fatan mahukuntan jihar za su tashi tsaye wajen daidaita wannan al'amuran. Saƙo ne daga Alhaji Abbas mai trader bakin kasuwa Chiledi. Sai saƙo na gaba inda ya fito daga Abdulhamid Bashir Soba da Alhaji Umar Aminu Soba, inda suke cewa assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku isar mana da wannan wasiƙa zuwa ga gwamna Dr. Abdulaziz Yari cewa har yanzu al'ummar ƙauyen Zamfara suna ci gaba da samun ƙaruwar hare-haren 'yan ta'adda ko ɓarayen shanu da suke kashe mutane ba gaira ba dalili. Sai saƙon Adamu M. Aladan Bam, inda yake cewa salam muryar Amurka, muna kira ga gwamnati da ta gaggauta hukunta waɗanda aka kama da hannu wajen sace 'yan matan Chibok. Sai saƙon Sani Muhammad Chindo, inda yake cewa haƙiƙa buƙatar haɗin kai don kawo ƙarshen zubda jini a Najeriya ya yi daidai, Allah ya sa haka ta cimma ruwa. Sai saƙonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Baba Gana Alhaji Dabuwa Guru, inda yake cewa Allah ya sa wannan tattaunawan tsakanin ƙungiyoyin sa ido na ƙasa da ƙasa ke yi kan zaben shekara ta 2019 a ƙasar mu Najeriya ya zamanto silar gamsar da dukkan ɓangarorin jam'iyoyin ƙasar baki ɗaya.
Kafin mu sallama da ku ga taƙaitattun labaran duniya.
Wanda kasar Pakistan mai fafutukar zaman lafiya da harkokin sada zumunta ya bace, wanda ya bace a cikin watan Disamban bara, ya sake bayyana. 'Yan sanda sun ce Raza Khan ya dawo a birnin Lahore a makon da ya gabata, amma kuma bai wani ƙarin bayani ba. Khan ya bace ne a bara yayin da ya shirya wani taro na tattaunawa akan ayyukan tsauraran ra'ayi da kuma abubuwan da suka sabawa addini. A lokacin da ake tattaunawar ya yi matukar sukar labirin gwamnati. Duk da cewa dan fafutukar ne na aƙidan tsauraran ra'ayi da kare 'yancin tsiraru da kuma dokokin sabo a Pakistan, kanin yana kuma ra'ayin kulla kawance tsakanin Pakistan da India, kuma mamba ne na wani shiri da ke tabbatar da zaman lafiya da jituwa tsakanin kasashen biyu masu adawa da junansu da ake kira AGASI. Sai dai gwamnati da ma'aikatar sojin Pakistan sun sha musunta cewa suna da hannu a bacewar da dan fafutukar ya yi. Sakataren harkokin waje Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ba za ta tura kowane ba Amurka zuwa ƙasar Rasha domin yin tambayoyi akan hadar fitar da kudade haram a ƙasar ba.
Annan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin, inda za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abubuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Yanzu a madadin
Baba Yakub Makiri
da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarnin shirin da ma injiniyanmu na yau, ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa sai mun sake dawowa idan an jima, amma kar ku kashe akwatunan rediyonku domin Usman da Hafsat na nan tafe da shirin yau da gobe, shirin matasa.